Bagi Mayang Kauya. Yayin da shekara ta 2023 take mana ban kwana, shirin namu na yau zai kawo muku bitar wasu muhimman al'amura da suka faru, da kuma muka kawo muku a shirye-shiryen baki mai yanka wuya da suka gabata. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda watakila za a iya tunawa, an soma shekara ta 2023 ne tare da cece-kucen siyasa a Najeriya, kasancewar ta shekarar babban zaben gama gari na kasar. Ana dab da zaben ne kuma a cikin watan Fabrairu. Gwamnatin tarayya karkashin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta fito da wani shiri na sauya fasalin takardun kudaden kasar, lamarin da aka ta'allaka shi da zaben, wanda kuma ya jefa 'yan Najeriya da dama a cikin mawuyacin hali.
Gaskiya wanga abin ni ya taba ni da yamin dadi ba game ga canjin wannan kudin, saboda kudi sun karamta ga hannuwan mutane wa'inda aka shi. Yau na fito in sha shayi, duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba. Ala dole kuma shi bai da account din da zan yi masa transfer. A kawo mun abu kai tsaye a ganga, to zai dan taba mu koda abin ya zama alfano na gare mu daga baya. Ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu da ni. Yau ka dibi ka suwa ga tanan ga yadda take. Mutane zazzaune suke, kasuwancin su bai ci gaba ba. Amma ni dai ban ga alfano yin wanga abu ba, saboda mi babu sabbin kuɗin da ake nuhin isa shi ga mutane.
Tun farko ba a yi abin da ya kamata ba. Lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi, za a fara amfani da su ranar kaza da kaza, farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi. Ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba. Kuma ta yi magana cewa shi gwamnan babban bankin Najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba. 'Yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba. To a nan wurin karkashin dokokin ƙasa an kare dokar ƙasa.
A ranar 25 ga watan na Fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya, inda bayan kwana uku hukumar zaben ƙasar ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a zaman wanda ya lashe zaben.
Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar din nan da ta gabata, inda kuma ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban kasa. Tinubu ya sami wannan nasara ne sakamakon samun ƙuri'u miliyan 8,794,726, inda ya doke manya abokan takararsa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u miliyan 6,984,520, sai Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da ya sami ƙuri'u miliyan 6,101,553, da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP wanda yake da ƙuri'u miliyan 1,496,689. To sai dai kuma tuni 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa kamar Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da Atiku Abubakar na PDP suka fito suka yi watsi da sakamakon zaben da aka bayyana.
Kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan Najeriya, kudu da arewa, gabas da yamma. Hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba. Kaga Beavers din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba. Sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba. Kasan haka suka yi mana 2019, gaba ɗaya suka ɗauke sabari suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta.
Na farko ita hukumar zabe ta fito ta fada wa jama'an Najeriya cewa za ta tabbatar cewa idan aka kada zaben nan kuriyar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zabe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi bisa kan adalci da doka da order ba sai hakan nan ba kuma ta fito ta ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da order inda aka shimfida a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zabe to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba
A ranar 18 ga watan Maris kuma an gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 31 na Najeriya wanda shi ma ya bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin arewa
jam'iyya wata ta dauka ga wata kamar a Benue wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan a Sakkwato jam'iyyar APC ta ansa ga PDP a Plateau PDP ta ansa ga APC a Kano kana ganin kuma NNPP ce ta ansa ga APC
wato ni ina gani wato mulkin demokradiya ne ya fara nuna za a ce mutanen mu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wanda suke so suna iya hambarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alƙawari da mutane ke so in ka duba kowane jiha tana da nata dalilun amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba dole ne su yi hakuri ba suna iya canzawa ina jin abinda ya faru kenan ɗaya daga ciki amfani da na'uran IRF din nan da aka yi da kuma na shi Beavers din nan ya kasance magudin zabe a kada ka kuriya amma a ce mutane 10 sun kada kuriya amma a zo a kawo mutane 100 ba zai yi ba shi wannan na'ura da kuma abin nan na internet wato shi IRF da INEC ta kawo duk yadda kai baka canza zaben nan koda ka canza zai nuna
A ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Nijar sun yi wani juyin mulki, inda suka hambarar da zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum, tare da ayyana Janar Abdulrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin, to amma dalilan sun haifar da ayar tambaya a tsakanin 'yan kasar.
Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyyar demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya
kowa ya sani na daya shi kankan shi bazum din bai taba kaye muhalkin da zai zama shugaban kasa ba wata rana na faɗi hirarta wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a Niger kowa ya san da wani juyin mulki ne kwace mulki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban kasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wanda ya ga wannan wato kwace iko ne suka zo aka dora bazum saboda yayi kariya wanda suka yi aiki nan na asha da nake faɗi can baya saboda wannan aka sashi to amma sai zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya aka kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rishin jituwa nan shi ya sa kamar su MPN da tsara kike suka karbi kamar an gare bi akwai mutanen Bazoum akwai mutanen OO to mutanen OO nan fa su ne zamanto maye makarabar ma na jam'iyyar ta da tsaraya can ne aka yi wannan
kana nufin mutanen tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu
na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shi ne umar ba kisa duk abin da ya faru a Nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shi ne umar ba isa wannan abu ba wani ba
Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dora daga inda muka kwana dangane da bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.